إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
قد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشنا جمعة uku ga watan Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 20 ga watan 2 miladiya ta 2026 kamar yanda wato tarjumar alqur'ani take gudana a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa ta Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano yau ma cikin hukuncin Allah da kaddarawarsa zamu ci gaba da karatu kamar yanda aka saba kuma in za a tuna muna nan dai a cikin suratu Ali Imran kuma mun karanta fadin Allah madaukakin sarki qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah والله شهيد على ما تعملون har zuwa fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun to gabanin mu koma kan wadannan ayoyi mu fitar da darussan da ke dauke ko ke cikin su insha Allah zamu karanta aya ta 103 wa tasimu bihamdillahi jami'an Allah yace
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
ممتاز. الله مدوكين سركي يتوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله تعالى يتي كيروكو دا إجير الله دباكي دينكو كدا كرربو. واذكروا نعمة الله عليكم. الله يتي كتنا نعمة دا الله مدوكين سركي ييمكو. إذ كنتم أعداء a lokacin da kuka zama abokanan gaba, fa allafa baina qulubikum, sai Allah ta'ala ya hada tsakanin zukatanku, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, sai kuka zama ƴan uwan juna, bi ni'matihi, saboda ni'imar Allah madaukakin sarki, wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar, Allah ya ce da kun kasance a gafar, kuna kan gafar rami na wuta, fa an kaza kun minha, sai Allah ta'ala ya tsamo ku daga fadawa wannan rami. Kazalika, kamar haka ne, yubayyinu Allahu lakum ayati, Allah yake yi muku bayanin ayoyinsa, la'allakum tahtaduna, don ku zama masu shiryuwa. Waltakum minkum ummatun, a samu wata al'umma a cikinku, a samu wata jama'a daga cikinku, yad'una ila alkhairi, da za su dinga gayyatar mutane suna kiransu zuwa ga aikata alheri. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, su dinga umarni da abin da yake kyakkyawa, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, kuma su dinga hani ga barin abin da yake mummuna. Allah madaukakin sarki ce wa ulaika, wannan jama'a ne irin wannan aikin, la takunu kallazina tafarraqu, kada ku zama kamar waɗanda suka rarraba, واختلفوا سكسسابا من بعد ما جاءهم البينات باين حجوجي بين النوس زومسو وأولئك وأنن لهم عذاب عظيم سنا دوات إرن عذاب على مدوك كنسر كيتي وأنن يازم أن تتي وما لميسون تتوناك مدى ونئرن أمينتي. Ma'ana, duk wanda ya shiga cikin haramin Makka, to ya aminta daga dukkan wani mummunan abu. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala ya kawo tafsirai daban-daban na malamai magabata game da ma'anar wa man dakhalahu kana amina. Wasu suka ce tun lokacin jahiliya, duk sanda mutum yayi wata kasassaba ko yayi wata katobara, to in yana so ya kai labari sai ya rarrabo a guje, sai ya shigo cikin harami, saboda in mutum ya shigo kamar ya shigo tudun mun tsira. Da haka wasu malaman suka ce a'a, wa man dakhalahu kana aminan, ana nufin duk wanda yayi laifi a wajen harami sannan ya gudo cikin harami, to ya sha. Amma wanda a cikin haramin yayi aikata laifin, to shi wannan za a kama shi a masa hukuncin da ya kamace shi. Amma idan daga waje yayi wannan kasassabar, suka ce koda mutum mahaifinka ya kashe maka, ya gudo cikin harami kuka haɗu da shi, karka ce za ka kashe shi. To ya za a yi kenan, sai ya zama mafaka ga duk wanda yayi laifi? Suka ce a'a, ba wai sariyar da laifin aka yi ba kansa, illa iyaka za a yi jiran da kuma dakon fitowarsa daga cikin harami. Har ma wasu daga cikin malaman tafsirin suka ce sai a wato yanke alaka da shi, ba za a siyar masa ba, ba za a siya daga gare shi ba, dukkan wani tallafi da yake bukata ba za a tallafe shi ba har hakan ya tilasta masa fitowa daga cikin harami dan neman abinci ko neman magani ko neman wani abu na bukata to daga nan kuma sai a kama shi sai a tsayar masa da hukuncin Allah madaukakin sarki dan haka wannan harami ne wanda yake amintacce shi yasa suka ce tun zamanin jahiliya idan mutum yayi kisan kai to yakan dauki wani zaran ulu sai ya rataya a wuyansa kaman yanda kaga dabbar hadaya ana rataya mata rataye a wuya dan a nuna wannan dabba ce wanda aka yi nufin taqarrubi da ita zuwa ga Allah a harabi kar a taba ta to shi ma zai rataye zaran ulu a wuyansa sai ya shigo cikin harabi inda dan wanda ya kashe wa uba zai hadu da shi to ba shi da ikon yace zai rama kisan da aka yi wa mahaifinsa sai ya jira ya fito daga cikin harabi shi yasa Allah ta'ala yace awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim Allah madaukakin sarki yace shin ba su ga cewa mun sanya harami na Makka ya zama amintacce a lokacin da ana dauki daidai ana fautar mutanen da suke kewayen garin Makka ko haramin Makka zaka ji ana yin ta'addanci a gefofin Makka amma cikin haramin Makka Allah madaukakin sarki ya amintar da shi wannan aya tana nuna haramin Makka amintacce ne Allah ta'ala yace fal ya'budu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf kaga Allah ta'ala ya amintar da mutanen da suke cikin harabin Makka daga tsoro da aka sai zamto daga cikin jumullar abinda aka haramta an haramta yin farauta kama abin farauta ko korar abin farauta daga cikin sheka ko da tsuntsu ne ka tashi tsuntsu daga cikin shekarsa dan ka kama shi an hana an haramta sare dukkan wata bishiya ko tsige wata ciyawa in babu wata maslaha ko cutarwa da take yi kaman yanda hakan hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam an samu athar daga sahabbai masu yawa daga tsakanin wato marfu'ai da kuma mauqufai zamu kawo koda hadisi guda ɗaya zuwa biyu da yake tabbatar da haka hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da aka yi fatuhu Makka ya ce la hijrata ba'da al-fatih babu sauran hijira daga Makka zuwa Madina bayan fatuhu Makka domin garin Makka shi ma ya zama karkashin daular musulunci abin didda ake fargaba ko ake tsoro na zama a cikin sa bayan mutum yayi imani yanzu babu sai manzon Allah ya ce inna hadhal balada حرمه الله يوم خلق السماوات والارض للي كسني wannan haramin Allah madaukakin sarki ya haramta zubar da jini a cikin sa ya haramta kama abin farauta a cikin sa ya haramta tsige bishiya ko sare bishiya ko tsige ciyawa a cikin sa tun ran da Allah ya halicci sammai wal arda da kasa fa huwa haramu bi hurmati Allah ila yawmil qiyama shi yasa ake kiransa haram shi yasa Allah ta'ala ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min adhabin alim shi yasa ko a zuciyar mutum ya nufi ya tafi da wani mummunan abu cikin harabin Makka ko ya tafi da kwaya ko koken ko ya tafi da niyyar sata ko yankar aljiho ko dukkan ko kuma ya tafi da niyyar karuwanci da lalata aikin alhazai wa man yuridu fihi bi ilhad wa koda ba a je ba nufin kadai Allah ta'ala ce sai ya gana mutum azaba dan haka daga cikin abin da harami ya kunsa kenan ila yawmin qiyamati wadannan abubuwan haramu dan haka a karkashin haka lam yahilla alqitalu fihi li ahadin qabl manzo Allah yace ba a taba halatta yaki a cikin harabin Makka ba ga wani cikin annabawa da suka gabace ni wa lam yahilla li illa fi sa'atin min nahar ni ma ba a halatta mun yin yaki a cikin harabin Makka ba sai a wani dan lokaci takaitacce a cikin yini fa huwa haramun har yanzu harami ne bi hurmatillahi da haramcin da Allah ta'ala ya masa ila yawmil qiyamati zuwa ranar qiyama da haka la yu'dabu shawqu wa la yunqaru saydu wa la tultaqatu luqatu illa man arafa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba a sare koda kaya ciyawa ko bishiyar kaya a cikin haramun Makka ba a sarewa, sannan ba a korar abin farauta koda tsuntsu ne, sannan ba a daukan abin da mutum ya gani na tsuntuwa a cikin haramun Makka sai dai in cigiya mutum zai yi. Wala yuhtala khalaha, manzo Allah yace ba a tsige ciyawa a cikin haramun Makka. To anan ne Al-Abbas yake cewa ya Rasulullah illa al-izkhira fa innahu likaylihim wa libuyuti, yace amma akwai wata ciyawa tana da matukar amfani, ana tsige ta ne, ana tsinkarta ne dan amfanin yau da kullum, makera kan yi amfani da ita a matsayin makamashi, haka kuma a gidaje ana yin amfani da ita a matsayin makamashi. To anan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tokaci yace illa al-izkhira. Wannan hadisi ya sake fito mana da me ake nufi da haramun Makka. Akwai hadithin Abi Shuraih al-Adaw, wata rana yaje yayi wa Amr bin Sa'id bin al-As nasiha, wanda shi Abu Shuraih wato yana daga cikin fitattun sahabbai wato waɗanda suke masu hikima a garin Madina, kuma Abu Shuraih sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi kuma Amr bin Sa'id bin al-As gwamna ne a garin ainihin wato a garin Madina ta bangaren Muawiya ibn Abi Sufyan. Da haka sai shi Abu Shuraih ya ji labarin Amr ibn Sa'id yana so ya aika rundunar yaki zuwa garin Makka dan a yaki Abdullahi bin Zubair, saboda yana ganin Abdullahi bin Zubair ya yi wa sayyidina Muawiya baya'a, da haka yana ganin ya halatta a yake shi. To da Abu Shuraih ya samu labari sai yace idan ni ayyuhal abi, yace ina so ka dan yi min izini ya kai gwamna, an uhaddithaka qawlan qama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam algadabin yawmil fath, yace ina so ka yi min izini zan dan zantar da kai wata hukuba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yayi ta wa shagarin da aka yi fatu Makka. Sami'tuhu uznaya wa wa'ahu qalbi, yace kunne na yaji wannan hudubar, zuciyata ta kiyaye ban manta ba, wa absaratu aynaya hina takallama bihi, kuma a daidai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan hudubar idanuna suna kallon sa, ma'ana yana so ya tabbatar da cewa ya haddace wannan kabiya bai manta ta ba. Annahu hamidallah wa afna alai, yace a ranar a hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi godiya da jinjina ga Allah, sannan sai yace inna makkata harramaha Allah, lalle Makka Allah ya maida ita haram, ya haramta ta, wa lam yuharrimha an-nas, mutane ne ba su haramta ba, amma tun talatala da ake tun zamanin jahiliya da tafarkasar da ake yi, ai Allah ya maida garin Makka harami ne tun ran da ya halicci sammai da kasa. Da haka mutane ne suka ci gaba da yin abin da suke so, suka karya wannan doka ta Allah. Fala yahillu limri'in, da haka bai halatta ga wani mutum ya uminu billahi wal yawmil akhir, da yayi imani da Allah da ranar lahira, an yastika biha daman ya zubar da jini a garin Makka, aw ya'dida biha shajara, ko ya sare wata bishiya a garin Makka. Fa in ahadun tarakhasa bi itali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiha, ko da wani mutum yayi hujja ya nemi sassauta wannan hukuncin saboda yaki da Annabi yayi a garin Makka, ya kafa hujja cewa Annabi ma ya yaki mutanen Makka, ya yaki Makka, yayi fato Makka, fa qulu lahu, wannan wanda ya kafa irin wannan hujja ku ce da shi, inna Allaha adina li nabiyhi, Allah ne ya bawa annabinsa izini, wa lam ya'dallakum kufa bi ma ku izini ba, wa innama adina li, ni karan kaina Allah yayi mai izini ne fiha, dai yaki a cikin ta sa'atan min nahar, a wani dan takaitaccen lokaci cikin yin, wa qad adad hurmatuha al-yawm, haramcin ta na rashin yaki da zubar da jini a cikin ta ya kuma dawowa, ka hurmatuha bil-ams, kaman yanda aka haramta waɗannan abubuwan hajiya. Fal yuballighi ash-shahid al-ghaiba, za Allah ya ce wanda yake nan ya isarwa wanda baya. Wannan shine hadithin da Abu Shuraih al-Khuzai ya gaya wa wannan gwamna da yake so ya tashi rindina ya aika ta domin a yaki ainihin wato gwamnan Makka Abdullahi bin Zubair. To sai ake tambayar Abu Shuraihin da ka fadawa Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al-As wannan hadisi shi kuma me yace da kai? Qal sai yace ai cewa ana a'lamu bi zalika minka ya Abu Shuraihin. Yace ai mun fi ka sanin wannan hukunci ya kai Abu Shuraihin. Wannan hadisin mun fi ka sanin sa cewa Makka kaza kaza haramun Makka kaza kaza. Amma abin da nake so ka gane innal harama la yu'idu asiyan wala farran bi damin wala farran bi khariba. Yace cewa ga haramun Makka ba matattara bace ko mafaka ga masu sako. Mutum ba zai yi sako garin Makka ya zama ko haramun Makka ya zama masa mafaka ba. Wala farran bi damin haramun Makka ba zai zama mafaka ga wanda ya kisan kai ba, yayi kisan kai ya gudo ya buya. Wala farran bi kharibatin ko wanda ya saci kayan mutane ya gudo ya zo ya buya. Ma'ana shi Amr bin Sa'id bin Al-As sai yake hujja da wannan cewa kamar Abdullahi bin Zubair shi ma mai laifi ne da haka ya halatta ya ke shi, duk da cewa wannan istishhadin da shi Amr bin Sa'id bin Al-As yayi wato kuskure ne ba daidai bane. Da haka Abu Halbu Shahid shi yasa sai malamai suka ce duk wanda yake cikin harami sai ya sata ko ya yi zina ko ya sha giya za a kama shi a bulale shi a yi masa hukuncin da ya kamata wanda yake ciki. Amma wanda yake wajen harami sai ya yi sata a wajen harami ko ya sha giya a wajen harami ko ya yi zina a wajen harami sai ya gudo ya shigo cikin harami, suka ce wannan shine wato aulal aqwal. An gane ko? Ibn Jarir al-Tabari yake cewa cikin maganganun wannan shine maganar wato maganar Ibn Zubair, ita ce maganar da wasu daga cikin magabata irin su Mujahid suka tafi a kai, cewa wannan shine kauli da yafi inganci ko ya fi rinjaye cikin aqwal da malamai suka yi, domin akwai waɗanda suka ce suka faɗi wasu aqwal din saɓanin waɗannan wanda ba sai mun kawo su ba. Mu ɗauki wannan ƙaulin wanda shine shi kansa Ibn Jarir al-Tabari yake ganin shine mafi rinjaye, cewa wanda yake wajen harami to in ya aikata laifi ya gudo cikin harami shine ayat take cewa wa man dakhalahu kana amin. Kaga dama ta ce wa man dakhalahu wa man huwa fi dakhil fa, suka ce shi wannan in yayi laifi za a tsayar masa da hukuncin da ya kamata. To wanda kuma yayi ya gudo fa ya za a yi wajen fitowarsa? To shi ma sai malamai suka karu juna sani cikin maganganun malamai, akwai wanda suka ce za a kamo shi a fito da shi, za a kamo shi a fito da shi a cikin haramin ne ba za a yi masa hukunci ba. Wasu kuma suka ce a'a, za dai a yi masa abinda zai shiga cikin matsi da takura, kamar yadda muka ambata a zo za a yanke hulɗa da shi, ba za a siyar masa ba, ba za a taimake shi ba har takura ta yi takura ya buƙaci fitowa don neman abinci ko neman wata buƙata tasa, to a nan kuma ya fito wajen harami sai a kama shi. Wannan shi ne abin da na so in ɗan yi ishara zuwa gare shi a darasin da ya gabata. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin Jabir ya ce la yahillu li ahadin an yahmila silaha bi Makka, bai halatta ga wani mutum ya ɗauki ko da makami ne a cikin garin Makka. Wannan shi ma hadithi ne wanda ya gabata. Wannan shine a takaice abinda nake so dan ƙara a cikin abinda muka karanta na wa man dakhalahu kana aminan. To a guguje mu kalli ayoyin jiya. Ya ahlul kitab, qul ya ahlul kitab afwan, qul ya ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu shahidun ala ma ta'malun. A cikin wannan aya ayat ta fito mana da hakikanin su waye ahlul kitab, halayyar ahlul kitab da sufofin su. A zahiri ariya wasu suna nuna su masu riko ne da addinin da aka saukar musu, masu yin aiki ne da littafin da aka saukar musu, amma a hakikanin gaskiya sun fi kowa ƙarya da sunan addini, sun fi kowa ƙarya da sunan riko da littattafan da aka saukar musu. Domin da sun yi imani da abin da ke cikin littafan su da ba su ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shine darasin da zaka dauka. Da sun yadda da annabawan da suka zo musu ko aka aiko musu, da sun yadda da littattafan da Allah ya saukar musu
na attaura da injila da basu karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda cikin littattafan su akwai sadarori ayoyi gaba gaba wurare daban-daban waɗanda suka tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na biyu Allah madaukakin sarki dan mutun yana aikata fadidi ba dan mutun yana sabo yana ganin yana ƙara samun bude yana ƙara samun dama yana ƙara samun yalwa yana ƙara samun lafiya kar ya dauka wannan abin da akai kamar Allah ya manta ko ya gafara da faɗan abin da yake aikatawa dan mutun ya ja zaransa ya tsinke masa a cikin sabon Allah ka tausaya masa ran da Allah zai dake shi domin in ka duba aya ta biyu قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء سأل الله جواب الله بغافل أما تعملون دكتور أبن ما كرتش الكافر الدنيا سكي ومسلم شاء الله يا ناس دكتور كتون قيل الدا يهود النصارى نوجد نتشكي سكي ومسلم شاء الله ما قبل دكتور كل قلنا أكي ومسلمي دا مسلمتي aje a hado baki da wasu kasashe wayanda suke ba na musulmi ba dan a cizguna wa musulmi a wani yanki ko a wata kasa kar a dauka Allah madaukakin sarki bai san da wannan bakircin ba da haka kuma wannan ta'ada ce al'ada ce dabi'a ce ta wayanda suke ma abota littafi cikin yahudi da nasara su hana mutane shiga addini wayanda suka shiga addini kuma su shiga tsangwama musu tsangwama su da takura musu da haka wannan aya ta biyu tana tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shi yasa hadisi ya tabbata innallaha la yumli lizalim hatta idza akhadahu lam yuflit Allah yakan yi talala ga azzalimi wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima in akhadahu alimun shadid haka Allah yakan yi talala ga azzalimi yayi zurfi cikin zalunci yayi ta zurfafawa amma har lokacin da Allah madaukakin sarki ya tashi daga ƙasa al'amarin baya kyau Allah madaukakin sarki ya kiyaye abu na uku Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi ya zargi waɗanda suke wato kange masu imani ga barin bin gaskiya domin karkatar da musulmi ga barin ingantacciyar aqida karkatar da wanda yake musulmi ga barin sahihin addini to wannan yafi muni fiye da karkatar da kafirai ka su shiga addini su dama can karkatar tuni amma wanda yake yana cikin musulunci a samu dama a kansa wajen bashi addini a baibai ko karkatar da shi ga barin fahimtar addini wannan Allah ya zargi masu irin wannan dabi'a a matsayin mutum na malami mutane su amince masa su yadda da shi su mika masa addininsu amma ya ba su addini ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fassara musu aya bayan da take ba to wannan yana da mugun hadari kuma Allah madaukakin sarki ya zargi waɗanda suke da irin wannan sufa a cikin waɗannan ayoyi mun fahimci falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin su ne mutanen da sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya gansu sun yi magana da annabi ya yi magana da su sun aura daga ƴaƴansa annabi ya aura daga ƴaƴansu su ne mamu a lokacin da manzon Allah yake limanci su ne sojoji a lokacin da manzon Allah yake komanda a fagen yaki sun shiga tare da manzon Allah sun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan darajar kadai in mutum zai kare rayuwarsa yana bautawa Allah a duniya ba zai kawo sahabi ba ganin annabi yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam taimakon addinin manzon Allah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kadai falala ce shi yasa yake wafikum rasulu kalmar wafikum rasuluhu a tare da ku akwai manzon Allah wannan kadai daraja ce da sahabbai ne kadai suka same ta in ka cire sahabi ba wanda yake da wannan daraja inda kawai zaka samu irin wannan darajar shine wafikum sunnatu yanzu kan bama tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya karbe shi, amma sunnar manzon Allah tana tare da mu. Daka zaka samu daraja da daukaka in kai ruko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, tabewa ta tabbata ga wanda yayi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yaga Annabi sallallahu alaihi wasallama, yaji maganar Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma ya gujirewa Annabi yake imanin shi, kamar yanda tabewa ta tabbata ga wanda aka karantar da shi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya fahimta ya riski zamanin da akwai zaratan malamai masu karantar da sunna, amma har ya koma zuwa ga Allah yake karɓa sunna, yake kuma yin aiki da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka koda Annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan, Al-Qur'ani da sunna suna nan. Kaga kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan lokacin da yana nan shike karantar da sahabbai ayoyin Al-Qur'ani. Yanzu kuma Annabi baya nan, amma ayoyin da ya karantar da sahabbai suna nan, sannan bayanin ayoyin wanda shine sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana. To tunda tana nan, insha Allah ba mu da matsala. Duk da cewa rashin Annabi sallallahu alaihi wasallam wani gibi ne da duniya ba za ta iya cike shi ba, amma barin karantarwarsa wannan wata ni'ima ce da Allah madaukakin sarki yake nufi da bayinsa. Allah madaukakin sarki ka sa muna daga cikin waɗanda za mu mutu akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Aya ta ƙarshe shine ayar da take magana akan lallai mutum yayi dukkan me yiwuwa ya ga cewa rayuwarsa ya kare ta a cikin musulunci. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi, Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ku waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki, wanda mun faɗi ne ake nufi da ya ayyuhal ladina amanu a karatun mu na jiya, in za ku iya tunawa shine malai yake cewa shine mai yin imani da Allah shine wanda yake wa Allah da'a baya saba masa, shine wanda yake gode wa Allah baya mutunce masa, shine wanda yake tuna Allah baya mantawa da Allah. Dawwama akan haka, ruku akan haka, har zuwa bugun numfashin mutum na ƙarshe, shine abinda Allah ta'ala ya kira ni, ya kira ka a cikin wannan aya. Cewa kar ka kuskura ka ja da baya, kar ka ja da baya ga barin musulunci, kar ka kuskura ka mutu a wani addini ba na musulunci ba. Wa man yamtaji ghayral islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah madaukakin sarki kai mana muwafaka. Allah ta'ala ya ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ya ce ku yi riko da igiyar Allah gabaki ɗayanku, wa la tafarraqu kada ku rarrabu, kada ku rarraba. Ai wa tamassaku jami'an bi kitabi rabbikum wa hadi nabiyikum. Gabaki ɗaya, wannan kira ne Allah ta'ala yake mana gaba ɗaya, cewa mu yi riko da littafin Allah, mu yi riko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi kadai ne maganin rarrabuwa. Duk al'ummar da take so kanta ya haɗu, babu abinda zai haɗa kan al'umma sai littafin Allah, sai sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga shi sa Allah ta'ala baya son ya ga wannan kungiyarsa daban, wancan mazhabinsa daban, wancan masharafinsa daban, wancan yayi gabas, wancan yayi yamma, wannan yayi kudu, wannan yayi arewa. Ba haka Allah ta'ala yake so ya ga mu. Allah ta'ala yana so ya ga mu tsintsiya madaurin ki daya a ƙarƙashin karantarwar Al-Qur'ani da Sunna bisa fahimtar magabata na kwarai. Wannan shine abinda Allah yake kira na, yake kiranka. Ajiye kungiyancinka, ajiye ɗariƙancinka, ajiye ɓangarancinka, ka zo mun haɗu da kai a Al-Qur'ani da Sunna, mu riƙe Al-Qur'ani da Sunna, mu bauta wa Allah akan Al-Qur'ani da Sunna har mu mutu. Wannan shine abinda Allah ta'ala, Allah ba zai tambaye ka wace kungiya kai ba. Allah ba zai tambaye ka ɗariƙar kowane shehi, wani shehi kamar ɗariƙarsa, Allah ba zai tambaye ka ba. Amma Allah ta'ala zai tambaye ka, ya saukar ma da littafi ya yi koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka gane haka daga ka mutu. Kana mutuwa tambayoyin da za a yi maka guda uku ne, ciki babu wace ɗariƙa kai, wace mazhaba ka bi, wace ƙungiya kake bi, wace wayanne mutane ne ɗaka, a ƙarƙashin wani shehi kake ba Allah. Mala'iku ba su san wannan ba. Abinda za a tambaye ka, man rabbuka, ma dinuka, wa ma za ta ƙulu fi hadhar rajul alladhi bu'itha fiku. Tambayoyin kenan. Za a tambaye ka waye ubangijinka, wani addini ka bi, duk addinin da ka bamba addinin manzon Allah bane, ka kama kafa wala. Sannan za a tambaye ka manzon Allah, sallallahu alaihi wasallam kaji cikin tamboyin ba ni a ciki ba kai a ciki ba malami na ba malamin ka ba shehi na ba shehi ka a ciki da haka abinda kawai kake so kai riko da littafin Allah rabu da wannan kuma daga cikin abinda zai taimaka mana wajen mu zama muna da fahimtar juna babu gaba babu kiyayya ba fada da juna ba zage zage ba cin mutunci ba sare sare ba fadace fadace wallahi abinda zai taimaka mana dan uwa shine koma zuwa ga littafin Allah da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dukkanin mu mun hada alqurani mun hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan in mun hadu da kai a alqurani mun hadu da kai a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a to ai wannan shi ya kamata mu dawo in ajiye ra'ayi nan ajika da na malami na ka ajiye ra'ayinka da na malaminka mu koma mu rike alqurani mu kuma dauki ra'ayin malamin malamai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan za ka ga an daina gaba an daina fadace fadace an daina zage zage an daina kage kage da sharranci sharranci duk za ka sun yi sauki saboda abinda zai hada kan mutane an kama shi amma duk abin da kake ganin zai yi hada kan al'umma ka dauke shi kowane irin tsari ne kowane irin mutum ne yazo da wannan tsari ka zo da shi wanda zai hada kan masu yi hada maka kan al'umma babu shi da haka shi yasa Allah ta'ala yake kira mu yace ku yi riko da littafin Allah ku yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki dayan ku mazan ku da matan ku yan burnin ku da yan kauyen ku masu ilimin ku da waɗanda suke koyan ilimin cikin ku Allah ta'ala yace ku yi riko da littafin Allah gaba daya wala taf'alu ma yu'addi ila firqatikum kada ku aikata duk abin da zai bayu zuwa ga rarrabuwar ku da kididdibewar ku na fata an gane shi da ma'ana wala tafarraku shi ne wala taf'alu ma yu'addi ila firqatikum duk abin da zai bayu zuwa ga rarrabuwar kanku Allah madaukakin sarki baya maraba da shi duk abin da zai bayu zuwa ga samun sabani to wannan ko shakka babu wannan abu ne wanda yake Allah madaukakin sarki baya haba haba da shi shine wala tafarraku واذكروا نعمة جليلة أنعم الله بها عليكم نعمة شيء زمان توبافا جابال جونا نعمة شيء كجت أنقوانك مسلمي كدين جون ون نعترم أبن ده كمات كجيب بدل أنقوانك مسلمي ينا سلا ينا أزم ينا كرتن القرآن ينا سب منزل الله صلى الله عليه وسلم أي بابو جنب baka da abokin fada da ya wuce wanda yake makiyin alqur'ani makiyin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka Allah madaukakin sarki baya maraba ko haba haba da dukkan abin da zai kawo mana rarrabuwar kai da haka rarrabuwar kai kar ka dauka wata ni'ima ce ni'ima ce azaba ce duk da Allah ta'ala ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum amma kaga yace illa ma rahima rabbu ashe rahama ce da jin kai ya zama muna da fahimta juna ba mu samu safani da kai in Allah ta'ala ya so ya azabtar da bayin su sai su je ho musu safani su ta fada a madadin su fuskanci abu guda su ta domin wannan rarrabuwar ta kan sa ku kasa yin gaba ga makiyan addini ta kowace kofa sun kunno muku kai sun kunno kai ta ko ina kuma ga rigimar cikin gida kuna fama da ita makiya addini ta kowace kusurwa yakar addinin nan suke sararsa suke yi sannan kuma ga rigimar cikin gida wani lokaci ma da wata firkar ake hada kai wajen cutar da wata al'umma cikin musulmi yana daga cikin illar rarrabuwar kai su makiya na waje in suka tashi sai su yi alliance da wasu wata firka ta cikin gida waɗanda su kuma ba sa ga mutu yi da wata firkar sai su mara musu baya sai su yi musu aiki ba za ka ga arna karara sun fito suna faɗa da kai ba amma sun yi haɗin gwiwa da wani ɓangare masu da'awar musulunci wajen a yaƙi wata wani ɓangare wanda wannan yana daga cikin mafi wata musiba mafi girma mu dinga cin dunduniyar kanmu mu dinga ainihin saran kanmu da kanmu. Allah ta'ala ce wabkuru ni'matan jalilatan an'ama Allahu biha alaikum. Ku tuna ainihin wato ni'ima mai girma wadda Allah ta'ala ya muku. Idh kuntum ayyuhal mu'minun, wanda ku ƴan uwa mu'mine kun kasance kabilal Islam kafin zuwa musulunci, a ada'an da ba ku ga miciji, kuna gaba da juna. Wanda wannan malamai suka ce ana ishara zuwa ga Aus da Khazraj. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je garin Madina, ya tarar da wannan kabila Aus da Khazraj duk suna da alaka ta nasaba in ka bi tarihi, amma suna gaba da juna. An ce sun kai wajen shekara 120 suna fara. Yanda kaga harkar daba irin babuzuncin nan, dan nan ugo bai sai shiga can ugo ba, dan nan bai sai tsallaka can ba, da ya tsallaka shikenan ya zama nama. Allah madaukakin sarki kica, ku tuna wannan ni'ima ce, da dan nan bai sai tsallaka can ba, baka da ikon ka sake ka wataya ka zagaya da inda kake so. Akwai area da shigar ka barazana ce, amma aka ce yanzu an samu zaman lafiya, dan nan zai iya shiga can, dan can zai iya shiga nan, dan nan zai iya auro yaccan zai iya auro, dan can zai iya auro yan nan, za a samu kasuwanci, za a samu zamantakewa, za a samu mu'amala tsakani. Wannan ni'ima ce. Wato a ce ga wani guri da baka saka shiga ba, shi ba a zaba cin da zaman kanta. Rashin yanci ne a ce ga wani guri ba ka da iko baka isa baka je, komai bukatar ka da gurin baka isa ka je ba. Dan haka wannan ni'ima ce ainihin Allah ta'ala ya yi wa mu'minai, na ainihin wato fajama Allahu qulubahum, Allah ta'ala ya hada zukatansu ala mahabbatihi wa mahabbati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, akan kaunarsa da kaunar manzansa sallallahu alaihi wasallam. Wa alqafi qulubikum mahabbata ba'dikum li ba'd, sallan Allah ya sanya kaunar junanku, kana san dan uwanka, dan uwanka yana san ka. Ka duba zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina, ka duba yanda aka samu wata irin jama'a, aka samu wani irin sauyi da juyin juya hali, wanda da wahala ka iya samun a tarihi wani irin juyin juya hali irin wannan, inda sahabbai ƴan Makka suka rikide suka zama ƴan uwan sahabbai ƴan Madina. Lil fuqara, da kuma wannadina ainihin wato tabawwu'ud dar, wannan ayoyin ka kuma karanta su, kaga yanda mutanen Makka suka zo suka samu karba da tarba daga hannun mutanen Madina al-Ansar. Wannan dukkan yana daga cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi na janye adawa tsakani. Allah ta'ala ce fa asbahtum bi ni'mati ikhwan, ay fa asbahtum bi fadli, tasanadiya da falalar Allah ne sai aka wayi gari kuka zama ikhwanin mutahabbina, sai gashi kun zama ɗan uwa abokan, wato kuna kaunar juna, kuna jin kamar ciki ɗaya kuka fito, balma kuna kaunar juna fiye da irin kaunar da ake wa kauna irin ta nasaba. Wa kuntum ala hafati nari jahannam, wanda da kafin Allah ya muku wannan ni'imar, da kun kasance a gabar ramin wuta. Fa hadakum Allahu bil Islam, sai Allah ya shiryar da ku ya kawo muku musulunci. Wa najjakum minan nar, Allah ya tseratar da ku daga wuta. Wa kama bayyana Allahu lakum ma'alim al-iman as-sahih, kamar yanda Allah ta'ala ke ya bayyana muku wato ma'alim al-iman as-sahih, wato sanin imani ingantacce. Fa kadhalika yubayyinu lakum kullu ma fihi salahu, da haka kamar haka ne Allah ta'ala yake muku bayani duk abin da zai zama muku maslaha, duk abin da kaji Allah yana kira mu zuwa gare shi maslaha ne a tattare da mu. Litahtadu ila sabilir rashad, dan ku samu shiryuwa zuwa ga tafarkin shari'a. Watasluquha, kuma ku shiga wannan tafarki da shari'a. Fala tadillu anha, ba za ku kauce ba ko ku ace daga wannan tafarki da shari'a. Sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa wal takum minkum ummatun, a samu wata jama'a, a samu wata al'umma daga cikinku, yad'una ila alkhairi, da za su zamto suna kiran mutane zuwa ga aikata alkhairi. Wa ya'muruna bil ma'ruf, suna umarni da kyakkyawa. Wa yanhauna 'anil munkar, suna kuma hani ga barin mummuna. Wa ula'ika humul muflihun, in har akwai wannan jama'ar, Allah ya ce su ne masu cin nasara, su ne masu rahauta, Allah ka samu a cikin su. Ai wanta kun minkum ayyuhal mu'minuna jama'a, ai lalle a cikin taron mu'mine, duk inda mu'mine suke suka haɗu, to a samu wasu daga cikin su tad'una ila alkhair, a samu wata jama'a daga cikin mu'minai da za su zama aikin su shine kira zuwa ga alkhair. Wata'amuru bil ma'ruf wa huwa ad-da'watu ila al-islam, lalle a samu masu kira mutane zuwa musulunci. Wa shara'ihi, kaga kenan labudda a samu malamai cikin al'umma. Lalle a ce duk gaba da in tafi kwadago in ajiye koyarwa, malam ya aje limanci ya tafi koyar ya tafi kasuwa, duk mu tarwatse mu bar addini ba bai koyar da shi to an samu matsala, kuma ba mu bi wannan umarnin na Allah. Lalle a cikin al'umma a samu waɗanda za su zama fitila masu haska wa mutane hanya, waɗanda suke ƙoƙarin kiran mutane zuwa ga alkhairi, su dinga umarni da abin da yake ma'ruf. Wa huwa da'wa, shine lalle a samu du'at, a samu masu kira zuwa ga addini. Wa tanha 'anil munkar, a samu waɗanda za su dinga hana ayi barna. Wa huwa kullu ma khalafa hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallam, shine duk abin da ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam. To a samu masu tsawatarwa, a samu masu wayar da kan mutane cewa su guji wannan abu. Wa ulaika humul muflihuna, ay humul faizuna, waɗannan su ne masu rabauta bi jannatin na'im, da aljanna ta ni'ima Allah maɗaukakin sarki ya sa mu a cikin su. Ibn Kathir yake cewa waltakum minkum ummatun, ay waltakum minkum ummatun muntasibatun lil qiyam bi amri llahi fi da'wati ila alkhair, a samu wata tawaga, a samu wata jama'a wadda aikinta a tsaye take wajen bin wannan umarni na Allah wajen kiran mutane zuwa ga alkhair. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, waɗannan su ne al-muflihuna. Qala ad-Dhahhak, ad-Dhahhak yake cewa hum khassatu as-sahaba wa khassatu ar-ruwat, yani al-mujahidin wal ulama, yace waɗannan su ne musamman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman malaman hadisi masu ruwaya, musamman ainihin wato malaman musulunci. Waɗannan suna daga cikin waɗanda suna cikin kunshin wannan aya. والمقصود من هذه الايه ان تكون فرقه من هذه الامه, لله اسامو وت فرقه وت جماعه daga cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutasaddiyatun li hadha ash-sha'an, wadda zata tinkaru wannan sha'ani na karantar da al'umma, wadda zata tinkaru wannan al'amari na wayar da kan al'umma, wadda zata tinkaru wannan al'amari na karantar da mutane ingantaccen addini da katacciyar sunna. وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه, dinna cewa wannan kiran wajibi ne akan kowane daya daya cikin al'umma gurgurdan abin da zai iya, kai ma kai ka zama mai kira zuwa ga abin da ka sani na addini, ka kira sabida ballighu anni walau aya. Kama sabata fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an, yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika dha'ful iman, duk wanda yaga ana ba daidai ba ya hana da hannu, in yana da iko yana da karfi ya hana da karfi, in ba shi da ikon hanawa da karfi ya hana da baki, yayi wa'azi ya wayar da kai ya fada kai kai rahoto, in ba zai iya ba yake abin a zuciyarsa, manzo Allah ce wa zalika babul iman. Wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wala takunu kal ladina tafarraqu, kada ku zama kamar waɗanda suka rarrabu, wancan yan kaza ne, wayannan yan kaza ne, wayannan yan kaza ne, wayannan su kaza ne. Allah ta'ala ce ku kada ku zama kamar waɗanda tafarraqu, sun riga sun rarrabu gida-gida, wa ikhtalafu, sun sassaba, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu, ai babu sauran sabani bayan zuwan alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kamata in an samu sabani kafin a fahimci sunna, an fahimci sa'a, wato an samu sabani kafin a fahimci alqur'ani, to bai kamata bayan fahimtar alqur'ani da fahimtar sunna a ci gaba da samun sabani ba. shi sa Allah ta'ala ce kar ku zama kamar waɗanda suka rarrabo kuma suka saba bayan ga hujjoji bayyanannu sun zo musu wa ulaika lahum azabun azim Allah ta'ala ce waɗannan suna da azaba mai girma ay wala takunu ayyuhal mu'minun ka ahlil kitab kar ku zama kamar ma'abuta littafi alladhina waqa'at bihimul adawatu wal baghda wadda kiyayya da gaba ta afku tsakanin su fatafarraqu shi'an wa ahzaban sai ga su sun rabu gida gida kungiya kungiya waqtalafu fi usul dinihim suka saba har a asalin addinin su min ba'di an ittada lahumul haqq bayan gaskiya ta riga ta bayyana gare su wa ulaika mustahiqun li adhabin azimin muj'i wadannan sune wadanda suke cancantar azaba mai girma kuma wadda take mai shiga jiki da haka Allah madaukakin sarki anan ya hana al'umma ta kasance kamar al'ummomin da suka shode wajen rarrabuwarsu da sabaninsu da barin umarni da kyakkyawa da barin hana farna ma kiyamil hujjati alaihim duk da cewa hujja ta tsayo a kansu shi sa al-imamu jarjani a cikin at-ta'rifat yake cewa wannan rarrabuwar mu ma an same ta a cikin addini wanda za mu karanta hadisin rarrabuwar kan al'umma kamar yanda al'umma yahudu suka rarrabo kamar yanda al'umman nasara suka rarrabo akwai hadisin muawiya ibn abi sufyan Allah ya kara masa yadda wanda imam abu dawud ya fitar da shi da isnadin da fihi kalam illa anna al-hadith lahu shawahid yartaki ila biha ila darajati tahsin hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahlal kitabayn lalle ma abota da suka fannin guda biyu yahudi da nasara iftaraku sirran rabu fa fi dini ma cikin addinin su ala 72 firka kashi 72 a wani hadithin aka ce yahudi sun kasu kashi 71 kiristoci sun rabu kashi 72 manzo Allah ya ce wa inna hadhihi al-umma wannan al-ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam sataftariqu ala 73 billah manzo Allah ya ce za a samu aqida daban al-umma manzo Allah sai ta rabu kashi 73 70 billah ayi ani al-ahwa sai an samu ma'abuta son zuciya ma'abuta bid'a sai sun shigo sun yi fata-fata sun kacaccala sun yaga wannan addinin sun maida shi ainihin wato kungiya kala-kala kullu hafin nar illa wahida manzo Allah ce duk wannan al'umma ta sa da za ta rabu kashi 73 dukkanin su wuta za su banda kwaya daya wahiyal jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ita ce jama'a yi kokari ka shiga cikin wannan jama'a madalla da kai ka shiga cikin wannan jama'a wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun yace ba da dadewa ba wasu mutane za su bayyana cikin al'umman nan tawa tatajara bihimul ahwa san zuciya ne yake tafiya da su yake tafiya a jikin su kama ya tajara kalabu bi sahibihi kamar yanda wata cuta da take kama karnuka take bin jikin kare in ta kama shi kuma kare in ya ciji mutum da wannan cutar cutar take bin jikin mutum haka bid'a za ta dinga yawo tana yawo a cikin su la yabqa minhu irqun wala ibsal illa dakhalahu irin cutar da babu wata jijiya ko wata gaba face sai wannan cutar ta shige ta kama ta wallahi ya ma'shar al-arab la in lam taqumu bima jaa bihi nabiyukum la ghayrukum min an-nas ahra alla yaquma bihi ya ku larabawa idan har ba ku tsaya kai da fata akan abin nan da annabin ku yazo muku da shi ba to wasu ku daga cikin mutane su yafi dacewa ce ba su tsaya da wannan al'amari in har ku da annabi yazo a cikin ku amma ba ku tsayu da wannan al'amari na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da karantarwarsa ba to wasu ku min babil aula su watsi da shi mahallu shahid shine al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta rabu shi sa al-jarjani yake cewa wannan firka din da aka ce al'umma annabi aka kasu kashi 72 uku kai 73 guda ɗaya ce ingantacciya sahihiya wanda Allah zai sa aljanna Allah ya sa muna cikin ta jarjari yake cewa akwai jabariya an ce jabariya ta kasu kashi 70 kashi 12 imamu jarjani yake cewa akwai qadariya su ma sun kashi 12 akwai ar-rawafid su ma sun kashi 12 akwai al-khawarij su ma sun kasu 12 akwai al-mu'attila sun kasu 12 akwai al-mushabbiha su ma sun kasu 12 shi imamu al-jarjani a cikin at-ta'rifa yake cewa an samu wannan firqoqin guda ainihin wato 72 nan wanda aka ce duk za su wasu sun bangare daga cikin jabariya wasu daga cikin qadariya wasu daga cikin rawafid wasu daga cikin khawarij wasu daga cikin mu'attila wasu daga cikin mushabbiha Allah ya sa ba ma cikin ko ɗaya daga cikin su kuna da lokaci lokaci yayi na'am to insha Allah za mu tsaya daidai nan za mu tashi yau mutabiyar da wuto insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya karbi ibadunmu Allah ka biya bukatunmu na alkhairi dukkan wayanda suke cikin matsala ko damuwa Allah ta'ala ka yaye musu masu mana wasiya da addu'a Allah ka san bukatunsu Allah ka biya musu Allah madaukakin sarki ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da kakanninmu da 'yan uwanmu maza da mata marasa lafiya mu na gida da na asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu da lafiya Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon raye waɗannan kwanaki da ibada idan mun yi kuma Allah ta'ala ka sa mun dace Allah ka karba mana Allah ka dace da mu daren lailatul qadari Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi